Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 10 ga watan 10 na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa an samu ɓullar cutar nan ta masassara ko ƙyan dabbari a jihar Lagos da wasu jihohi a kudancin Najeriya. Za kuma ku ji ci gaban hirar da sashen Hausa ya yi da Dr. Asma'u Abba Garku game da matsalar da ta shafi kwakwalwa albarkacin ranar yin faɗakarwa akan lafiyar kwakwalwa. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan waɗanne matakai ne ya kamata jama'a su ɗauka na kare lafiyar kwakwalwarsu da kuma kula da waɗanda ke fama da wannan lalurar wato ta gushewar hankali. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga Jamhuriyar Nijar. Amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai. Madunga dawa na kasar Kenya Raila Odinga ya janye daga zaben shugaban kasa da za a saki gudanarwa. Mr. Odinga ya faɗa a taron ƴan jarida a yau Talata cewa bayan da muka yi muhawara kan matsayinmu game da zaben da ke tahowa da nazarin muradun al'ummar Kenya da wannan yanki da ma duniya baki ɗaya, mun yanke shawarar cewa zai fi kyau ga jam'iyyarmu ta janye ɗan takarar shugaban ƙasarta daga zaben da za a sake gudanarwa ranar 26 ga watan Oktoba na shekara ta 2017. Kotun koli ta Kenya ce ta soke sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka gudanar ranar 8 ga watan Agusta, wanda shugaba mai ci Uhuru Kenyatta ya lashe, tana mai kafa hujja da wasu abubuwa na magudi daga ɓangaren hukumar zaben ƙasar. A halin da ake ci kuma al'ummar Liberia suna jefa ƙuri'arsu a zaben shugaban ƙasa da zai zamo na demokradiyya na farko daga hannun wannan shugaba zuwa wancan a cikin shekaru fiye da 70. Masu rajistar jefa ƙuri'a su miliyan 2,100 suna zaben wanda zai gaji shugaba Ellen Johnson Sirleaf, maccin farko da aka taɓa zaɓa shugabar ƙasa a Afirka, wadda kuma za ta sauka bayan da ta gama wa'adi biyu na shekaru 6-6 a kan mulki. Daga cikin mutane 20 masu neman maye gurbinta akwai mataimakinta Joseph Boakai da tsohon zakaran ƙwallon ƙafa na Afirka Juju Weah da shugaban ƴan hamayyar ƙasar. Mace ɗaya ce take takarar neman mai gurbin shugaba Sirleaf. Akwai kuma tsohuwar uwar gidan tsohon shugaban ƙasar Charles Taylor wadda yake zaman sarƙa a ƙasar Hague sakamakon samunsa da laifi na yaƙi a rikici da ya faru a ƙasar Liberia. Ita dai tana takara ne tare da George Weah a matsayin mataimakinsa. Shugaba Recep Tayyip Erdogan na Turkiya ya kare matakin da suka ɗauka na kama wani ma'aikacin ofishin jakadancin Amurka ɗan ƙasar Turkiya bisa zargin cewa shi ɗan leƙen asiri ne. A makon da ya shige ne a kama Metin Topuz ana zarginsa da laifin yin hulɗa a kai a kai da mutanen da Turkiya ta ayyana a zaman ƴan ta'adda da ke kuma zargi da kitsa yunƙurin juyin mulki da ya ci tura a bara. Kama shi ya janyo rikicin diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu, inda Amurka ta dakatar da bayar da visa ga 'yan ƙasar masu son zuwa Amurka. Ita ma Turkiya dai ta ɗauki irin wannan mataki na dakatar da bayar da visa ga Amurkawa da ke son zuwa ƙasarta. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin zai doke sakataren harkokin wajensa Rex Tillerson idan aka yi musu gwajin kwakwalwa don gane wanda ya fi basira tsakaninsu. Shugaban ya furta haka ne bayan da rahotanni suka fito cewa babban jakadan na Amurka ya kira shi dolo. Ina ji labarin ƙarya ne, amma idan har ya faɗi haka, wataƙila sai mu yi gwajin ƙwaƙwalwa don gane wanda ya fi basira, kuma zan gaya muku kun san wanda zai lashe gwajin, in ji Mr. Trump a hira da ya da mujallar Forbes wadda ta wallafa a yau Talata. Duk da haka, Trump ya gaya manema labarai har yanzu yana da ƙwarin gwiwa kan cigaba da aiki da Rex Tillerson. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Shugaban yankin Catalonia na kasar Spain masu neman ballewa sun dan sarara gani ya su ta ayyana yancin cin gashin kai daga kasar Spain ta hanyar dakatar da kaddamarwa da suka yi niyyar har sai an gama yin shawarwari da gwamnatin Spain. Shugaban yankin Catalonia Carles Puigdemont shine yayin wannan furucin a jawabin da ya gabatar wa wakilan majalisar yankin yau Talata. Ya kira gwamnatin Spain da ta yi shawarwari da su kuma ya ce yankin Catalonia ya cancanci ayyana yancin cin gashin kai. To amma mai magana da yawun Prime Minister Spain ya ce gwamnati ba ta yi na'am da ayyana yancin gashin kai na Catalonia ba, kuma gwamnati ba za ta yi wani shawarwari ba domin shugabannin Catalonia sun riga sun yanke shawara cewa su za su balle daga kasar.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Najeriya ta ce yanzu haka akwai rahoton ɓullar cutar masassara ko ƙyandabbari da ake kira monkeypox da turanci a jihar Lagos da wasu jihohin kudancin Najeriya guda shida, inda mutane 31 suke nuna alamun kamuwa da wannan cutar. Yanzu haka dai ana ci gaba da sa ido akan mutanen. Jami'an kiwon lafiya kuma na kira ga jama'a da su guji cin naman biri da na sauran dabbobin dawa. Wakilan sashen Hausa Babangida Jibril a Lagos ya aiko mana da ƙarin bayani.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta bayyana cewa tana ɗaukan matakan da suka dace na hana bazuwar masassarar birai da yanzu haka ta bullo a wasu jihohin ƙasar guda 7. Kodayake dai gwamnati ta bayyana cewa ba a tantance cututtukan da suka bulla a sauran jihohin da aka bayyana na baya-bayan nan ba. A sanarwar da cibiyar da ke kula da yaduwar cututtuka a Najeriya ta fitar ta nan babban daraktan ta Dr. Chikwe Ehekuzu na cewa jihohin da wannan cuta ta bulla sun hada da jihar Bayelsa, jihar Rivers, Ekiti, Akwa Ibom, Lagos, Ogun da kuma jihar Cross River. Kodayake dai tuni gwamnatin jihar Ogun ta musanta cewa wannan cuta na masassarar birai da ake kira monkeypox disease bata bulla a jihar ba. Rahotanni dai na cewa akalla akwai mutane 31 da ake ganin sun kamu da wannan cuta kawo yanzu ko kuma alamun cutar. To ko menene alamun wannan cuta da kuma yadda ake kamuwa da ita? Dr. Musliu Kolawale wani likita ne a Najeriya.
Yana cikin cikin guri biri ne yake mai yaɗa shi. Masu cin naman biri ko masu hulɗa da biri sun wannan birin yana tare da wannan ƙwarin cutar. Gurin haddasa shi, gurin ciccire shi, a gyara shi domin a ci, to za a iya samun matsala da shafin shi ɗan adam. Hanya ta yake nan. Na hanya biyu shi ne kuma ɗan adam da ya riga ya ɗauki ƙwarin cutar yana jikin shi, shi ma zai iya sa ga wani ɗan adam. Ta hanyar in ya yi bayan gida hannun shi ya taɓa domin duk abubuwan da yake fita daga cikin ɗan adam zai yana tare da ƙwarin cutar. Inda ya kamu da shi a ta kaki, ta majina, a ta fitsari, a ta mani, irin nan ƙwarin cutar suna ciki inda mutum ya kamu da shi. So kuma tsakanin kwana 5 zuwa kaman kwana 16 in mutum ya kamu da shi, farkon alamun shi zai fara fitowa, zai bayan kaman sati 2 kafin ya fara nuna alamomin ƙwarin cutar.
To ko ya jama'a suka ji game da alamun wannan cuta a jihar Lagos, ga dai abinda wani mazaunin birnin Lagos ɗin ke cewa.
Gaskiya mun yi wannan bayani hakan kan, to sai dai ya zama dole mutane su kiyaye, saboda gaskiya shi duk inda aka ce maka ga abu ya zo na cuta, to ya kamata mutane su kiyaye, su nisance shi da duk wasu hanyoyi da ya kamata a nisance yadda za a kamu da ciwon.
To ko wani mataki ya kamata jama'a su bi domin kiyayewa da kamuwa da wannan cuta? Ga dai Dr. Musliu Kolawale.
Cewa muhallinmu da cikinmu yana da mahimmanci, a sai wanke hannuna ɗin nan da ake faɗi yana da mahimmanci da sabulu. Mutum ya shiga bayi ya wanke hannun shi da sabulu yana taimakawa ya cire yawanci ƙwayoyin cututtuka. So na kai ce da na biyu ya kabace masu yanke namomin dabba da na daji a ta irin na namuna a nan, su ƙara tsaftacewa, suna sa glove, suna sa boot ɗin za su yi wannan aiki. Su an zo tafawa a dafa shi ya tafi sosai, ba za a dafa shi rabi ba, musamman yanzu ma da wannan ƙwarin cutar ya yi yaɗu da yawa. Za a ce ma a daina cin naman a biri ko kuma namomin kaman burgu da su iri ire-iren su kamata a daina ci a wannan halin da kuke ci.
Babangida Jibril, muryar Amurka daga Lagos.
Ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwanku ku jama'a.
Madalla a gaida baban gida Jibril. A shirinmu na ranar yau kun ji cewa yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don fadakar da al'umma akan lafiyar kwakwalwa. Ga ci gaban hirar da wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwari yayi da Dr. Asma'u Abba Garko ta asibitin koyarwa na Aminu Kano akan irin nauyin da ke tattare da lalurar da ta shafi kwakwalwa.
To da san muna ganin mutane musamman mu a wannan lardin namu masu tabin kwakwalwa an bani daga baya da ma aka yarda ake zuwa asibiti irin naku a neman magani da sauransu, amma har yanzu in kika kewaya titunan garuruwanmu da biranenmu za ki ga irin waɗannan mutane masu tabin kwakwalwa suna tsintalle da suna waye da sauransu kabata a irin wannan wai shikenan su a likitance dama haka kamata a hakura da su ko kuma akwai abin da ya kamata a rinka yi musu mu ne anan ba ma yi musu misali
gaskiya akwai abin da ya kamata a yi musu a matsalolin rashin lafiyar kwakwalwa wasu ba da yawa ba za ka iya cewa kamar outcome din su is poor inda ka same su to watakila you never do well
na ana gano
a rayuwa amma da yawan su inda an gano su
wato akwai nau'ikan cutukan na tabin kwakwalwa da watakila mutum ya kamu da su wato akwai karancin yorewar
gaskiya amma ba su da yawa shine kamar wannan misalin da kai na waɗannan masu tsince-tsincen su wani lokaci suka samu irin wannan gaskiya amma fa kashin da yawa ana warkewa in dai an fahimce su da wuri an zo asibiti da wuri an sha magani yadda ya kamata kuma su mental illness ba kawai fa a sha magani bane
nauyi ne da ya rataye akan kowa
maganin nan za a iya siyan maganin ma abinda ake cewa affordability sannan maganin nan da na rubuta maka a matsayina na likita ana samun shi a garin ku wanda ake cewa accessibility sannan wani irin support ɗan uwanka suke baka
tallafi
tallafin nan yana da matukar muhimmanci saboda gaskiya psychiatric illness suna da burden da wuyan yana da yawa akan mutane amma in dai aka daure aka ci gaban nan in Allah ya ji mutum ko bai warke wai complete 100% ba zai kai abinda ake cewa ya reaching the maximum potential din shi
abinda zai iya yi
batuka ya kai shi
ya ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki Allah
Madalla a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan waɗanne irin matakai ne ya kamata jama'a su ɗauka na kare lafiyar kwakwalwarsu da kuma masu fama da wannan lalurar. Amma kafin mu bude layukan mu, ku shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Kyo man samu kira na farko daga Kaduna.
Hajiya Maryam Dauda barka da lasariya.
Barka ka dai da wa muke magana daga Kaduna.
Sunana Mursala ne ina kiran ku daga Rarraga su a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala kana lafiya menene ra'ayinka?
To lafiya kalau Hajiya Maryam Dauda. To gaskiya abinda zamu bada shawara yadda za a dinga kiyaye lafiyar kwakwalwa shine cewa dole ne gaskiya mutum koda irin mura kake ko tari zaki ga mutum ya je ko chemist ko kawai sai kwayoyi wanda za su dinga sa yi bacci kin ga baccin nan yana damun kwakwalwa ne to da haka mutum ya saba yake ta fara kwakwalwa illa ko kuma cin wasu abubuwa wanda zaki ga nan maye ko matasa masu cin kayan maye ya kamata a ce gaskiya su kiyaye saboda kare darajar rayuwarsu da kwakwalwarsu domin kwakwalwa ta tabu kuma komai ya riga ya tafi jiki kenan sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da fatan za mu kiyaye kan magungunan da bai dace ba da fatan za ku tashi lafiya
to amin mun gode malam Murtala yanzu kuma bari mu je Yobe Assalamu alaikum da wa muke magana daga Yobe
ina magana da Musa Yage ne daga Garmci garin Kwara bisa local government Yobe state
to malam Musa muna jin ka
eh to raina akan ina bada shawara ga kiyaye ciwon gabinan kwakwalwa ko to shine akasari ana buƙatar dan adam yana buƙatar hutu da dai makamancin wannan shine ya kamata huta lafiya
to mun gode malam Musa daga Yobe yanzu kuma bari mu je Kwantagora Assalamu alaikum da wa alaikum assalam da wa muke magana daga Kwantagora
kuna magana da Muhammad dan Sali ne nan Kwantagora ne da state
to malam Muhammad muna jin ka menene ra'ayinka
ra'ayina shine game da wannan matsalolin ciwon kwakwalwa mafi yawanci mu ana samu matsalolin ne daga yara matasa game da shaye-shaye da ke
muna jin ka malam Muhammad
to ya kamata ne a dan dinga mai yara gargadi game da shaye-shaye da sauran kwayoyi da ke shirwa barkatai haka anyhow cikin gari
to amma malam Muhammad ya san cewa akwai ita wannan lalurar ta gushewa hankali bisa ga bayanin likita a shirin mu na rana akwai gado akan gada kuma damuwa ma da rashin natsuwa yakan shafi kwakwalwa lafiyar kwakwalwar dan adam
gaskiya ne to wannan matsalolin abin da ke faruwa wani akan samu gadin shi wani kuma yakan kama shaye-shaye barkatai har abin ya zo ya taba kwakwalwar shi ya zo ya kawo mashi matsalar kwakwalwa ya samu taba hankali
to mun gode malam Muhammad yanzu kuma bari mu je Mubi
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Mubi?
Muna magana da Umar Likita, Zabon Laiwot Mubi, Adamawa State.
To, Malam Likita yau bayanin naku ne, ni ne ra'ayinka wannan Umar Likita?
Wato, ra'ayina dai abubuwan da kai sai dai mu sai Allah ya sauka.
Amin.
Don akwai wani wanda dai an haife shi da shi, amma yawanci majority yanzu shaye-shaye nan. Shi ne abubuwan da yake lalata yara mai zuga baki da sai kin gani abun ba daɗi sa dai dai shawara dai mu roƙi Allah Allah ya sauka kuma gwamnati dai ta sa hannu dai kar ta gaji
to mun gode malam Umar Likita daga Mubi yanzu kuma bari mu je Yawuri
assalamu alaikum Hajjia Maryam
wa alaikum assalam da wa muke magana
kina magana da Asaba mai fata daga
to malam Dalhatu muna jin ka menene ra'ayinka
kina magana da dan Asabe mai fata Yawuri
ah to malam dan Asabe ne ashe ya hakuri ga gafarce ne muna jin ka
to da farko dai a ina so in ba mutane ta musamman direbobi idan mutum yana jin bacci to gaskiya yana da ciwo sai shi bacci nan saboda bacci bashi ne idan mutum ya ci shi ya kamata ya ranka idan bacci ya yawa ga mutum yana kawo tabin kwakwalwa sannan bayan haka ya kamata gwamnati ta dauki mataki irin yadda matasa suka lalace su ne totolin su ne roti su ne shalifu su ne fetur wani hada ruwan fata mata domin ya buhu da fatar hukumomi za su dauki mataki domin mu samu matasa na gari nan ga da fatar za a tashi lafiya
to mun gode malam dan Asaba mai fata yanzu kuma bari mu je jihar Neja
suna magana da injiniya Lawal Alhassan dan Kolo Maguriya ya dan Kolo Maguriya
to injiniya muna jin ka
Allah duk nan gaskiya kamata yayi hukumomi su sa ido da sauran shugabanni domin muddin yaro ya tashi a gida kai uba ka san kowa ne kai mai unguwa ka san zuri a gidan wani
kasan yanayin kowa da kowa sa'annan aka daga zuwa ga ma'aikatan gwamnati ku shuwa gabanni yadda ayyukan gwamnati ke kasancewa ku manya ku kun san yadda kuke tafiyar da kananan ku yadda za ku kwantar musu da hankula da yadda haƙoƙin su din sun zo ku danka musu ku kwantar musu da hankali yadda ayyuka za su je daidai.
To injiniya Lawal, mun gode, za mu dakatar da kai saboda lokaci yanzu haka dai ya daga mana hannu, don haka za mu dasa aya a nan. Mun gode kuma ga duk waɗanda suka taimaka suka kira mu a yau.
Amma malama Maryam, kin lura cewa mutane suna da jahilcin matsalar da ke damun kwakwalwa? Yawanci mutane suna ta maganar shaye-shaye, alhali kuma matsalar cutar kwakwalwa
akan gada
akwai damuwa,
rashin natsuwa da abubuwa da yawa, kamar yadda likita
tayi bayani a can. Ana ji jama'a su fahimci cewa wannan abin yana da nau'i daban-daban, ba wai shaye-shaye kawai ke kawo shi ba. Shi yasa wani lokaci mutum ya bullo da irin wannan a gida sai a kama dukan mutane a dauka wai
rashin kunya ne.
Alhali kuma ba haka bane,
ko a ce iska.
Ko iska. Yawwa, akwai bukatar jama'a, likitoci da hukumomi su ƙara bayani jama'a su gane cewa wannan cuta fa ba yadda ake tsammani ba, sai ka shaye-shaye kawai ake samun matsalar taɓuwar hankali ba.
Wannan haka yake. To jama'a, mun gode kun dai ji wannan bayanin. Allah ya kyauta gaba. Amin. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka nan birnin Washington DC, agogon mu anan yana cewa karfe 4:51. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Niger, inda hankula 'yan kasar su karkata a wasan da kasar ke yi a kofin duniya na matasa 'yan kasa da shekaru 17 da kasar Spain a ranar yau. Haka zalika da gogawar da kasar Brazil ke yi a rukunin na jamhuriyar Niger da kasar Korea ta Kudu. Abin tuni dai shine a ranar farko na rukunin na jamhuriyar Niger, kasar ta Niger ta yi nasara gaban kasar Korea ta Kudu da ci da nema, yayin da kasar Brazil ta lalabe kasar Spain da ci 2-1. A yau din a sassa daban-daban na duniya ana ci ana karsawa a neman cancantar shiga wasannin kwallon kafa na duniya da za su wakana kasar Russia a shekara ta 2018 mai zuwa. Daya daga cikin wasannin da ke dokar hankalin jama'a shine wasar da kasar Argentina ke bugawa a kasar Ecuador. Wannan dai wasan shine na nasarar mun tikita domin shiga wannan kwamfalar kai tsaye ga kasar ta Argentina, ko kuma akasin haka. Ita ko kasar Faransa tana buga da kasar Belarus a rukunin ta, inda kasar ta Faransa ke kan gaba gaban kasar Sweden wadda ke gogawa da kasar Holland a yau din nan. Ita dai kasar Syria tuni ana iya cewa ta yi bankwana da mafalkin shiga wasannin kwallon kafa na duniyar da za su wakana kasar Russia, bayan da ta kasa kan labari a wasan tsalle ke shirge a gogawar da ta yi da kasar Australia, bayan kungiyoyin guda biyu sun yi 1-1 a wasan su na farko, kuma suka dawo a karo na biyu, inda a wasan karin lokaci ko prolongation kasar Australia ce ta yi nasara da ci 2-1 gaban kasar Syria. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na Murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma ga sharhin Murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka za ta ci gaba da daddiyar al'adarta da aka santa da ita, ta maraba da karbar 'yan gudun hijira. A kasafin kudin shekarar 2018, Amurka za ta karbi 'yan gudun hijira kimanin 45,000, 19,000 daga Afirka, 5,000 daga gabashin Asia, 5,000 daga Turai da Asia ta tsakiya, 2,000 daga Latin America da Caribbean, 1,500 daga kusa da yankin gabashin Asia, sai 17,500 daga kudancin Asia. Kayyade yawan yan hijira zuwa 45,000 da Amurka za ta karba a baki ya nuna ta rage yawan yan gudun hijira da take karba idan aka kwatanta da yan shekarun baya-bayan nan. A daukan wannan mataki, ta yi la'akari da wasu dalilai da suka hada da tsaron lafiyar Amurkawa da karfin gwamnati na tantance 'yan gudun hijira bisa sabbin matakan tsaro da ta girka, da kuma la'akari da dubu dubatan masu neman mafaka wanda tuni suka shigo Amurka da ma'aikatar tsaron cikin gida take bibiyar lamarin su. Tun a cikin shekarar 1975, Amurka ta yi maraba da 'yan gudun hijira sama da miliyan 3. Duk da sabon tsarin ƙayyade masu shigowar, Amurka za ta ci gaba da karɓar 'yan gudun hijira na dindindin fiye da kowace ƙasa. Za ta kuma ci gaba da bada kariya ga waɗanda aka zalunta saboda asali, ko yare, ko ra'ayin siyasa, ko addini, ko kuma kasancewa cikin wata ƙungiyar zumunci. Yana da muhimmanci a lura cewa karɓar 'yan gudun hijira bangare ɗaya ne na matakai da Amurka take ɗauka na tunkarar matsalolin raba mutane da muhallinsu a Latilas. Har yanzu Amurka ce kan gaba wajen bada taimakon agaji. A bara ta bada tallafin sama da dala miliyan 700,000. A shekarar kuɗi ta bana, ƙasa Amurka ta bayar da sama da dala biliyan 1,000 da miliyan 400 ga ayyukan jin ƙai na rikicin Siriya da sama da miliyan 581 ga ƙasar Iraki. Daɗin ƙarawa, Amurka ta bayar da kusan dala biliyan 2,000 da miliyan 500 zuwa ga jama'ar ƙasashen da suke fama da fari da kusan dala miliyan 400 zuwa ga mutanen da suka rasa muhallinsu a Burma da kuma yankinta. Haka na mune wajen bada gudunmuwa ga ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira. Sannan muna ci gaba da zama na ɗaya cikin mafiya bada agajin ceton rai ga 'yan gudun hijira da waɗanda rikici ya rutsa da su, wanda suka haɗa da ƙungiyar agajin Red Cross da 'yan raji da shirin samar da abinci na duniya da hukumar tallafawa ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma wasu ƙungiyoyin farar hula masu yawa. Wannan tallafin yana da muhimmanci wajen agazawa 'yan gudun hijira da wanda rikicin ya rutsa da su da suke kusa da ƙasashensu a hangen komawarsu gidajensu a cikin kwanciyar hankali idan yanayi ya bada hali. Amurka na alfahari da ƙoƙarinta na agazawa da burinta a wannan fanni na ci gaba da kula da jama'a a duk faɗin duniya da waɗanda suke gudun rikici da tsangwama. Wannan shine sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a takaice.
A jihar California na nan Amurka, 'yan kwana-kwana suna kokarin kashe wutar daji daban-daban fiye da 12 tuni gobarar dajin ta halaka mutane sama da 10. Jami'an hukumomin kashe gobara a jihar Litinin suka yi kiyasin cewa zuwa yanzu gobarar dajin daban-daban sun kona gidaje da wuraren kasuwanci sama da 1,500, yayin da asibitoci suka ce fiye da mutane 100 ne suka nemi jinya sakamakon shakar hayaki. Ana jin adadin waɗanda wutar dajin ta halaka zai ƙaru. Madugun adawa na ƙasar Kenya Raila Odinga ya janye daga zaben shugaban ƙasa da za a saki gudanarwa. Mr. Odinga ya faɗa wa taron 'yan jarida yau Talata cewa, banda muka yi muhawara kan matsayinmu game da zaben da ke tahowa da nazarin muradin al'ummar Kenya da wannan yanki da ma duniya baki daya, mun yanke shawarar cewa zai fi kyau ga jam'iyyarmu ta janye ɗan takarar shugaban ƙasarta daga zaben da za a sake gudanarwa ranar 26 ga watan Oktoba na shekara ta 2017. Al'ummar Liberia kuma suna jefa ƙuri'arsu a zaɓen shugaban ƙasa da zai zamo na demokuraɗiyya na farko daga hannun wannan shugaba zuwa wancan a cikin shekaru fiye da 70. Masu rajista jefa ƙuri'a su miliyan 2,100 ne suke zaɓen wanda zai gaji shugaba Ellen Johnson Sirleaf, macin farko da aka taɓa zaɓa shugabar ƙasa a Afirka, wadda kuma za ta sauka bayan da ta gama wa'adi biyu na shekaru 6-6 a kan mulki.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sahaba Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da engineer mu Mr. Thomas, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sawunan lafiya.